الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أمة الاثنين أشرين دشدا جوتا شوال أشكالة دبو دا دلي هدو دسلاتين دا هدو واندي دي دا بيو جوتا ترى أشكالة دبو بيو دبو مشاوكو ألساف ميلانية كما تيجي بدا كراتمنا لتاف أعلام السنة المنشورة مع الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بمتاشيو بإذن الله تبارك وتعالى تنبعت دليل سبعين دبيوكو. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن فكفر عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى قوله تعالى في الخلق: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روى أنها نزلت
روي
أنها نزلت في الوليد بن الحكم.
نعم طب darasin da ya gabata da ma mun magana akan wajen amsar da ya bayar akan da zalunci da fasikanci da munafinci sun zo a cikin alqur'ani an yi amfani da su suna nufin kafirci fita daga addinin musulunci sun zo kuma da wata ma'anar da bata nufin haka to shine ya buƙace walwale mana wannan tare da misalai kowanne daya a kawo menene asalin ma'anarsa tare da dalilan da suke nuna hada shi da al-kufr al-akbar da kuma wasu dalilan da suke hada shi da al-kufr al-asghar shi yasa ya ware waɗannan to mun magana akan misalan da ya kawo dangane da zalunci mun ji ayoyi da suke nuna zalunci nau'i biyu ne da babba da ƙarami to yau kuma abin da zamu ji shine maganar fasikanci al-fisq ko al-fusuq ana cewa al-fisq ana cewa al-fusuq duk yazo kuma a Qur'ani musamman a fadin Allah madaukaki da yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ce wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah hababa ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان to a wannan wuri Allah madaukaki ya kira shi da wannan a cewa da Allah madaukaki ya so da ya sa kunci mana ku sani dai cewa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wannan aya tana cikin ayoyi da suke nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta nuna cewa Allah ya magana da su cewa wa alamu kuma ku sani anna fikum rasulullah cewa manzon Allah fa yana cikin ku sallallahu alaihi wasallam sai ce law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da a ce yana muku da a cikin da yawa daga cikin lamura la'anittum da kun kuntata da kun samu kunci da wani bala'i ya same ku saboda abubuwan da kuke so daban da abin da shari'a wani lokaci kike so daban to amma sai yake cewa walakinna Allah sai dai Allah habbaba ilaykumul iman kunga wannan nasri ne daga Allah akan ya soyantar da me imani a zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba masu son kafirci bane zai wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin zukatanku sai kuma yace wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan waɗannan abubuwan Allah ya sa kin su a zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma nassi ne na nuna falalar a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kamar yadda ya sa su suka so imani ya kawa da shi a zukatansu, to haka nan kuma ya kyamatar da ya kiyar da ya sa suna kin suna kyamar da kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah subhanahu wataala. To Allah mu dake kara musu daraja. To a wannan kunga ya kira shi da wannan lafazi yace al-fusuq. To al-fusuq yanqasimu ila qismain, fusuqun akbar da fusuqun asghar. Shine abin da yake so ya kawo kuma tare da dalilai. Sai ce misalil fusuqil akbar, misali akan fasikanci babba. Ma zakarahu Allah ta'ala bi qawlihi, inda Allah madauki ke cewa innal munafiqina humul fasiqun. Kaji an ce innal munafiqina, me munafiq, menene suwaye munafiqai? In an ce munafiqi mun karanta ba, me ake nufi da shi? Wanda ya bayyanar da zahirin imani cewa yana tare da mu'minai, amma a batininsa bai yarda da Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana kafirun fil batini ko muslimun fil zahiri. A zahirinsa yana tare da musulmi, amma a zuciyarsa bai yarda da Allah ba, bai yarda da manzon Allah, bai yarda da addinin musulunci ba. To kun ga waɗannan me hukuncinsu? Shi munafiki a nan duniya mun zan hukuncinsa, zuninsa munafiki kuma ba a sashi a cikin musulmi, ma'ana ba musulmi bane a batsininsa. Sannan a lahira fa dan wuta ne, a wutar ma can ƙasa sai an sashi can ƙasa, sannan a sa kafirai saboda munin aikinsa. Ya yaudari addinin musulunci, ya yaudari Allah subhanahu wataala, duk da Allah ba a yaudararsa. Da fatan mun gane. To kun ga ashe kafircinsa wani iri ne, ƙarami ne ko babba? Babba. To amma gashi an ce innal munafiqina, sai aka ce humul fasiqun, munafiqai su ne fasiqai. Kaga anan sai ka ce ashe nan fasikanci ana nufin fasikanci wanda yake nufin kafirci mai fidda mutum daga addinin musulunci. Yawwa, shikenan sai mu fahimci amfani da waɗannan lafuzza da zalunci da fasikanci ba a amfani da su haka kawai ka ce duk inda kaga an ce fasiki sai ka ce a ana nufin wanda ba kafiri ba. Ashe akwai lafazin fasiki yana nufin kafiri, kamar gashi anan nassi ne wannan kurukuru. Yawwa, to sai yake cewa wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah madauki da yake cewa illa iblis kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbi. Allah madauki ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam, sai suka yi sujadan nan baki ɗayan su, illa iblis, sai iblis, duk da cewa shi ba mala'ika bane, kana min aljinn, yana cikin aljanu. Yawwa, ma'ana shi dama aljani ne shi. Fa fasaka an amri rabbihi, amma Allah madauki ya sa shi cikin, yana tare da mala'iku a lokacin akai wannan, da akai wannan umarni cewa kowa yayi sujada ga annabi Adam, duk sai suka yi saboda su dama ba sa sabawa Allah. Shi kuwa kasancewar dama aljani ne shi, ka gani nassi ne wannan kurukuru cewa shedan menene shi? Aljani ne. Yawwa, ba mala'ika bane. Dan haka istithna in cewa illa iblisa ba istithna ne muttasil, ba istithna ne wannan iri munqati, لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. wannan kun san shi a kaidar larabci. yawa, sai ce fafaka an amri rabbih, sai ya fita daga da'ar ubangijinsa, domin dama asalin fusuq shine khuruj, fataqa ma'anasu kharaja an ta'ati llahi. yawa, mutumin da ya fita daga da'ar Allah shi ake cewa yayi fasikanci, fasiki shine wanda ya fita daga da'ar Allah. to kun ga shi ma wannan fafaka an amri rabbih, sai ya fita yayi fasikanci daga umarnin ubangijinsa. Wannan ya nuna me yake nuna mana? An yi amfani da lafazin fusuqi akan wa shedan, shi ko shine shugaban duk wanda ya kafirci ma a duniya, ko kaga kafiri ne shi a wani wurin an kira shi kafiri a suratul baqara, abinda Allah madauki ya faɗa kenan, ko wa kana minal kafirin. yawa, nan kuma kaga fa fasaqa an amri rabbih. to dan haka ashe kenan fisqu anan ma'anasa me? Kafirci. yawa, mun gane wannan. wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah madaukaki da yake cewa wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. nan ma'ana zancen mutanen annabi Lut da abin da suke aikatawa na neman maza. wa najaynahu, sai muka tsirar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'itha, muka tsirar da shi daga alqaryan nan, daga al'umman nan, daga mutanen nan da suke aikata al-khaba'is miyagun abubuwa manya-manyan laifuffuka manya innahum kanu qauma sau'in lalle su mutane ne munana kuma fasiqin fasiqai ne su kaga waɗannan kafirai ne dama ba su imani da annabi Lut ba da sakonsa na tauhidi kuma sannan suna wannan mummunan aikin da suke aikatawa kaga fasikanci ne da ake nufin kafirci aka kira su da shi anan wuri da fatan mun gane wannan su ne ayoyin da ya kawo mana akwai wasu ayoyin kuma duk da bai kawo ba za su yi mana amfani kamar da Allah madaukake cewa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin yana zancen mutanen fir'auna fastakhaffa sai ya rena hankalin qaumahu mutanansa fa ata'uhu sai suka yi masa da'a innahum da shi da su kanu qauman fasiqin sun zama mutane fasikai da wa ake magana fir'auna yawwa kaga fir'auna shugaban kafirai ne shi ma a cikin dan adam amma kuma kaga an kira shi fasiki saboda ashe kenan fasikancin da ake nufi anan ana nufin me kafirci yawwa haka nan inda Allah mai kike cewa wa ammal ladina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wala akin suratu sajda yawwa a duk lokaci wadanda suka fasikanci kaga bai ce wa ammal ladina kafaru ba sai ce wa ammal ladina fasaqu amma wadanda suka fasikanci wannan irin fasikanci ana nufin al-fisqul akbar shi yasa kun ga sakamakon su sai yace me fa ma'awahumun nar makoma su ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi kokarin su fito daga cikinta u'idu fiha sai a mai da su cikinta kaga ashe kenan ba masu fita bane waye ba fita daga wuta kafiri ashe kenan fisqun nan ana nufin kafirci wannan dai ayoyi akwai kari da yawa hakanan inda Allah mulki cewa innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun shi ma cikin suratul tauba lalle sun kafirci kun ga wannan shi an hada da kafircin da fasikancin ma a aya guda idan ka dauki cewa duk lokacin da ka karanta lafazin fisqu zaka bashi fassarar abinda bai kai kafirci ba kaga za a kuskure saboda gashi nan nasi kurukuru innahum kafaru billahi lalle sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzansa wa matu kuma suka mutu wahum sai aka ce fasiqun ba ce wahum kafiruna ba duk da cewa kafiran ne ashe kenan fisqun nan da ake nufi shi ma me ake nufi kafirci haka nan da fadin Allah madauki dake cewa wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda duk ya kafirce a cikin ku bayan wannan to waɗannan su ne fasikai kaga an faɗi kafirci kuma sai aka ce waɗannan su ne fasikai ashe duk fasikanci dai annan wanda ake nufi shine kafirci da fatan an fahimci abu wai sai ce wa misalul fusuqi alladhi duna zalik misalin kuma fasikancin da bai kai kafirci ba misali yana nufin misalan ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki fil qazafati a cikin masu qazafi al-qazafa jam'in qazif qazif mutum da yake nan wanda yake qazafi me qazafi jifan mutum da tuhumarsa ko jifan wata mace da tuhumarta da zina yawa wannan ayoyi suna cikin ayoyin da Allah madaukaki ya saukar a cikin suratul nur daga farkonta har zuwa ayoyi adadi masu yawa dan kubutar da dabarantar da a babbar baiwar Allah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda munafikai suka tuhume ta da yin zina Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi masu adadi mai yawa dan bayani da tabbatar da cewa wannan abu bai gudana ba to a ciki shine kuma sai ya sa mana ma dokoki akan ka'idojin kazafi in aka samu mutum yayi wa dan uwansa kazafi ya dube shi ya ce wane mazinaci ne ko kuma ya je ya kai karasa cewa wane yayi zina sai a ce ina shaidunka sai ya zama shaidu kuma a shari'a guda nawa ake nema guda hudu wannan shari'a ce da kowa santa shi yasa Allah madauki ya faɗi cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada tana nan za ta zo mana anan kaga wannan sai kuma shi ma yace wa ulaika humul fasiqun sai aka kira su fasikai saboda sun aikata wannan aiki na tuhumar mumini salihi katangagge suka tuhume shi da fasikanci a wato zina to shine yake yayi cewa nan wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun kar ku karbi shaida daga gare su kuma waɗannan su ne fasikai wannan kaga wannan irin fasikanci ne fasikanci ne wanda bai kai kafirci ba, domin kazafi babu wanda ya taba da'awa a cikin malamai cewa kazafi kai wa mutum kazafi ka tuhume shi da zina ka fita daga addinin musulunci, amma laifi ne babba daga cikin laifukan da akwai haddi a kansu. Haddi shine bulala 80. Da fatan mun fahimci wannan. Da magar malamai kuma dai anan didi ke yana da alaka da fiqhun ita ayar cewa idan aka samu mutum yayi wa wani kazafi sannan aka yi masa wannan hukunci na kazafi, mun sani dai haddodin Allah subhanahu wa ta'ala kaffaratun li adh-dhunubi allati tarattaba 'alayha tilka al-hudud, mun san wannan ko, ma'ana duk wanda yayi laifin da yake akwai haddi a kansa, to in har aka tsayar masa da wannan haddin, to wannan haddin ya wanke masa wannan zunubin. Ran tashin alkiyama kuma ba za a kama shi da wannan laifin ba. Kuga fa'idar tsayar da shari'a shi ko, idan har mutum yayi laifi aka tsayar masa tare da cewa akwai kunyar jama'a za a yi ta labarin sa ai shine kaza da kaza, to amma alahira fa ba za a kira shi ba, ba za a tsayar da shi a ce wani wanda yayi zinan nan ba, an wanke a nan duniya haka zai tafi wurin Allah tsaf, in har Allah madauki yasa bai kara yi ba. Kun ga wannan, koda ba tuba bane wannan din da yayi da yayi an kankare shi, idan kuma ya tuba to shikenan. To nan maganar kazafi, in mutum ne kazafi gashi Allah madauki ya faɗi hukuncin shine ai masa bulala 80, kari akan bulala 80 kamar da malami suka faɗa anan hukunce guda hudu aka dora akan su masu kazafi, wannan ya nuna mana girman wannan laifin. Ko guda uku, walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sai aka ce fajliduhum 80 jaldatan, ku musu bulala guda 80, kun ga hukunci ɗaya kenan ko. Sai kuma wala taqbalu lahum shahadatan abadan, kar kuma ku sake karbar shaida a gunsu, kar a sake ganin sa an kai shugaban alkali ya tantance a karbi shaidar sa, ya zama tabbataccen mutumin da ba za a karbi shaidar sa ba. Kuma wannan nuna mana ashe shaida ana karbar ta waye, ta adali, mutumin kirki. Shi yasa a wasu kasashen idan mutum zai bada shaida sai ya zo da tazkiya, ina da an taba ba mu labari ko, yanzu kamar a Saudiya duk wanda zai je a kira shi shaida a kotun alkali, to sai ka zo da takarda daga limamin masallacin da kake sallah a unguwar, sai baka wannan kullum muna sallah da shi, na san shi mutumin kirki. Haka ake har yau din nan, idan ka kai sai a karba, to wannan ne zai bada damar a sa ka a wannan akwati da za a sa ka a cikin masu shaida, sai a ce za a karbi shaidar ka, in ba haka ba za a karbi shaidar mutum ba har zuwa yau din nan. Haka ake, kaga wannan ya tabbatar da mutumin kirki ne kafin a karbi shaidar sa. To kun ga nan hukunci na farko bayan an yi a bulala, na biyu kuma shine me, ba za a karbi shaidar ka ba, sai aka ce abadan har abada. Yawwa, to anan ne zancen yake zuwa. Malamai sun yi sabani saboda bayan wannan Allah madauki ya ce illal ladina tabu, sai waɗanda suka tuba, min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim, Allah madauki ce fa inna allaha ghafurur rahim, to ghafurur rahim din nan ga wancan laifukan da suka yi koko har maganar shaidan nan. Jumhurun malamai, mafi yawan malamai ra'ayinsu shine in an tuban to za a karba, saboda wannan fadin illal ladina tabu din cewa ta wanke wancan din, idan mutum har ya tuba to daga baya za a iya karba, abadan din nan za a iya taksisinta saboda tuba din, domin tuban dama ya zo ne bayan ambatan abadan din. Ina fatan mun fahimci wannan. Yawwa, to wannan dai yana cikin fiqhun mas'alar ba bangaren aqida ba, a cikin littafai insha Allah za a same su. To me dai maganar mu anan mai alaka da wannan aya, Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna. Yawwa, ba a ce wa ulaika humul kafiruna ba, kuma kodan an amfani da fasikancin to ba za mu bashi fassarar fasikanci na kafirci ba, don me, domin wannan aikin aiki ne da bai kai ba aiki ne da ke da alaka da aqida ba, aiki ne na gabubba wanda ba a can a zuciya yake ba. Na farko da mun san kuma daga cikin ayyukan da suke kai ko a duba alamar cewa abu zai kai mutum ga kafirci, sai yana da alaka da zuci, mun fahimci wannan. Yawwa, to wannan kenan. sai ce wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ku waɗanda suka yi imani, idan fasiki wani fasiki ya zo muku binaba'in da wani labari, fatabayyanu, to ku yi bincike. Wannan haka ake karanta fata bayyanu, ya zo a wata ƙira'an fata sabbatu. Yawwa, fata sabbatu ƙira'a ce ita ma, ma'anarsu kuma guda ɗaya ne. Fata bayyanu ma'anarsa fata sabbatu, duk ma'anarsu ɗaya. Meye ma'ana? Ku tabbatar, ku yi lura fa'un ɗin nan kafin a yi ɗigo, kawai haka take fa'un ba ɗigo, sai nabira nabira wajen guda uku. In an ce nabira shine dan haƙorin da ake ɗora ɗigo a kai, haka Laraba suke kiransa nabira. Yawwa, nabira ɗaya wadda za a sa mai ta'un a kai, nabira ta biyu ta ba'un, nabira ta uku mai ya'un ta ƙasa, ko sai nabira ta hudu mai nunu, fata bayyanu. To kaga in kuma aka ce fata sabbatu ne, to shi ma duk haka ne, fa'un ce da nabira ɗaya ta ta'un, sai nabira ta biyu ta sa'un, fata sa, sai kuma ba'un, shi ma wata nabirar ta ba'un, sai kuma wata nabirar ta mai ta'un. Har yanzu fata sabbatu duka munufin su daya. Don haka wajen karantawa, wasu malaman suka karanta wancan, wasu karanta wannan, kaga amfanin yin digon nan kenan. To fata bayyano, ku yi bincike, an ai khaufan min an, dan tsoron an tusibu qauman bi jahalatin, ku sami ko ku shafi wasu mutane bi jahalatin da jahilci, ma'ana ku shafe su da cutarwa, ku cutar da su ko ku zage su ko ku ci mutuncinsu ko ku ɗauki labari marar kyau ku faɗa a kansu. Fatusbihu, sai ku wayi gari nadimi na kuna masu nadama ala ma fa'altum bisa abin da kuka aikata. To wannan meye dalilin kawo wannan aya a wannan layi na magana? Shine da yake cewa an faɗi lafazin fasik, ko? Na farko, fasikanci nan ba fasikanci ne da ke nufin kafirci ba, domin me kawo labarin ƙarya ba kafirci ba ne, fasikanci ne ƙarami wanda ba ya fidda mutum daga addini. Shi ne ya kawo ce ruwiya, an ruwaito annaha nazalat fil walid ibn Uqba, riwaya ta zo, kun ga kawo ta da sigar tamridi. Duk da haka, duk da dai ba cewa ba lallai zama yana nufin ishara yake zuwa ga raunin ba, amma zai iya ishara zuwa ga haka ɗin. Jumhurin malamai, malaman tafsiri, in ka karanta tafsirin wannan ayar, suna magana akan cewa an saukar da wannan aya akan Al-Walid ibn Uqba, ɗaya daga cikin khalifofi ko gwamnoni da aka samu a Iraki, musamman a garin Kufa lokacinsa, zamanin Abdullah ibn Mas'ud, ya rayu a wannan zamani lokacin Uthman. Suna daga cikin mutum biyar daga cikin Banu Umayya da Uthman bin Affan ya ba wa gwamnoni a zamaninsa, gwamnoninsa guda 20, a cikinsu guda biyar ne kawai Banu Umayya. Wannan malamai sun faɗi wannan wajen mai da raddi ga tuhumar da ake masa cewa yana da son kai, yana ba wa 'yan Banu Umayya matsayi. A cikin mutum 20, mutum biyar ne kawai Banu Umayya. Kaga wannan ba za ka ɗauke shi a matsayin son kai ba, inda adalci za a bi. To amma akan duba irin waɗanda suka yi fice ne da wani abu, sai a faɗe su. In ka lura da misali, a ce Muawiya, Muawiya sahabi ne, mun fahimci wannan. Banda wannan kuma, ba Uthman ne ya sa shi khalifanci, a yau sa shi gwamna ba a Sham, tun zamanin Umar. Yawwa, bayan rasuwar yayansa, akwai yayansa Yazid ibn Abi Sufyan, shi ya rasu zamanin Abubakar. Abubakar ya tura shi a matsayin gwamna Sham. Da yayin nasa Yazid ya rasu, shine Umar sai ya dora dan uwansa Muawiya. Kaga ashe kenan, ba Uthman ne dan kabilancin kabilar su ya sa shi ba. Yau wannan dai a cikin littafin da malamai suke magana akan wannan matsalar, mutun zai gan shi. Asalin nan can dai anan shine wannan bawan Allah Al-Walid ibn Uqba, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi Banil Mustaliq ya karbo zakka. Shine ko ya tsorata sai bai je ba, sai ya dawo ya ce sun ƙi su ba da zakka, har aka tura za a je a yaƙe su. To sai Allah ya saukar da wannan aya, mun fahimci abin to shine daga kun ga kenan anan ana magana akan wani mai labari ya kawo labari cewa waɗannan mutane sun ki bada zakka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya umari a daura damarar yaki ga waɗanda ba za su bada zakka ba za a yake su mun fahimci wannan to matsalar ita ce riwayar isnadin bai inganta ba amma yana nan a cikin littafan tarihi da yawa an faɗa haka nan littafan tafsiri in suka tashi kawo tafsirin wannan ayar suna kawo wannan kissa din da labarin cewa yana shan giya cewa wata rana su Abdullahi ibn Mas'ud suna sallar asuba a bayansa ya sallar asuba raka'a hudu taimakon raka'a biyu da ya sallama ma ya waigo ya ce azidukum wa in kara muku shine Abdullahi ibn Mas'ud haike cewa a lokacin ai tuntuni dama muna tare da kai a cikin kari muke ma'ana dama can ka riga ka kara wani karin kuma za ka yi sallar asuba ka yi ta hudu ai an gama to waɗannan riwayoyin duk akwai su illa in aka zo magana tarihi a binciken isnadi wasu ba su inganta ba amma dai sun shahara a bakin mutane haka aka yi kuma haka aka saukar da wannan ayoyi saboda su da fatan mun fahimci abin yawwa to Allah madauke samu dace to dalilin kawo wannan dai shine fasikanci da aka faɗa anan ba na kafirci bane fasikanci ne da ake nufin babban laifi amma bai kai ga mutum ya zama kafiri ba kafiri ma'ana na fita daga addinin musulunci to sai nukta ta gaba ko tambaya ta gaba ma misalu kullin minan nifaqi al-akbar wal asghar na'am
ma misalu kullin minan nifaqi al-akbar wal asghar misalu nifaqi al-akbar ma qaddamna dhikruhu fil ayati
dhikruhu na'am
fil ayati min surah al-baqarah wa qawluhu ta'ala إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات وقوله تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومثال النفاق يكذبون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وحديث أربع موصول فيه كان منافقا
نعم الحديث جيد tambaya ta gaba yace ma misalu kullin minan nifaqil akbar wal asghar wannan misali da mu samu daga qur'ani ko sunna daga ko dangane da munafinci kasuwar sa kashi biyu shi ma akwai munafinci karami da munafinci babba in muka dauki ta'arifi bayanin ma'anar munafinci kamar da muka faɗa dazu munafinci shine mutum ya boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana imani in muka dauki wannan kaga kenan ba za a samu munafinci karami ko babba ba in dai har kafirci mutum ya boye da gaske a zuciya to akwai shi kafiri ne mun gane wannan yawa to dalili na kawo wannan shine mun samu nasoshi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ya kira ayyukan da ijma'in musulmi ne cewa waɗannan ayyuka fa laifi ne su kaba'irin zunubai ne amma ba su kai ga su fidda mutum daga addinin musulunci ba sai aka kira su munafinci to annabi ko baya ƙarya kuma ba zai saba maganar Allah ba don haka sai a ce abin nan da yake nufi da munafinci shine munafinci ne daban ba wancan da muka saba ji na munafikai masu boye kafirci a zuciyarsu ba mun gane wannan sai mu fassara shi da cewa kafir munafinci ne karami ba munafinci ne babba ba ta yadda za mu kubuta mu ba mu ƙaryata hadisin ba ba mu soke shi da aikinsa ba ba mu kuma gwara shi da aya mun ce ba za mu yi amfani da ko ɗaya daga cikinsu ba kuma wannan dama ita ce ko shi ne manhaji na daidai hanya ta daidai kenan wajen mu'amala da ayoyi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin dai in ba ku manta ba farkon shigowar mu wannan gun mun yi wannan bayani cewa dalilin da ya sa fa malamai suke kashe-kashen nan a babin aqida kuma yana da muhimmanci mutum ya san a taqsimat da malamai suke a babin aqida ko ne abokinmu dan Sudan rubutunsa na magister wato masters da muka yi tare da shi, shi kuma rubutun da yake nan kashe-kashen bangarorin ilimin aqida, duk wani babi da aka ce an kasa abu kaza kashi kaza, shi kuma abin da ya zauna yake ne bin littafin malamai, eh ta karatu ya fito da meye aka kasa shi kashi kaza, shi kuma ya rubuta rubutun sa akai, haka shi kansa kuma sannan ya fito da kaidojin malamai, meye dalilin wannan taqsimi, shin da ka malamai suke yi koko yana da asali. Daga cikin manya-manyan dalilan kasa abubuwa zuwa kashi-kashi shine wannan abun, samun nassoshi su saba akan hukunci. In muka samu aya wata ta ce kaza, wata ta faɗi wani abun da in ba mu lura ba za mu iya cewa wannan ayar ta saba waccan. Alƙur'ani kuma wajibi ne dukkan musulmi ya yarda a zuciyarsa cewa tabbas Alƙur'ani komai nasa gaskiya ne, babu kokonto kuma babu wata tufka da walwala a ciki. Don haka idan ka ji a zuciyarka ga wata aya da kake fahimtar ta saba wata ayar daban, me ya kamata ka fara yi? Ka fara tuhumar fahimtarka cewa kai ne baka fahimta ba, mun gane wannan, maimakon ka tafi ka ce a ya Qur'anin kuma nan an ce kaza, can kuma an ce kaza. Kun ga wadin misalan nan da muka kawo na dazu akan zalunci da na fasikanci, ai duk a cikin Alqur'anin ne ma, ba maganar ka gwara Qur'ani da hadisai ba. A cikin Qur'anin za ka ga wani wurin an faɗi wani lafazi, misali wancan da muka kawo illa iblis kamina min al-amadin innal munafiqina humul fasiqun, kaga an ce innal munafiqina, hukuncin munafiqai ko menene? Kafirci ne, amma an kira su al-fasiqun. To idan ka dauki fassara ta lugar larabci ka dora ta akan Qur'ani ko yaushe haka zaka yi amfani da ma'ana guda daya, sai a ce me ake nufi da fasikanci, sai ka ce fasikanci asalin sa shine khurujun min at-ta'ati ko al-khuruju min ta'ati Allah, fita daga da'ar Allah. In ka ce wannan shine, kuma sannan sai ka ce ai duk fasikanci bai kai kafirci ba, kace kuma zaka yi tsardin wannan ma'anar, tsardi shine ka sa shi ya zama a koyaushe ka'ida guda ɗaya ce, to zaka ga zaka samu matsala. Zaka samu wasu ayoyi sun bayyana mana cewa munafinci nan kafirci yake nufi, sai kuma ka zo ka samu kamar wannan ayar ta yi amfani da fasikanci ana nufin ko munafinci, kai an kira munafikai fasikai ba a kira su kafirai ba, sai ka ce ashe wannan fasikancin to wanne iri ne? Cin tuka da walwala muka samu a Qur'ani ko ba haka ba? Sai mu ce a'a, kai ne baka fahimci abun ba. Ya malamai suka fahimce shi, malamai sun tattauna wannan tun a baya, sai suka ce to ashe wajibi ne, tunda Allah ba dama mu tuhumi zancansa, ba dama mu ce ƙarya ne, ba dama mu ce nan ba a fahimce wani abu ba, sai mu ce mu ne ba mu fahimta ba, sai mu ce to ashe duk maganar Allah gaskiya ce. Can inda yace munafikai kafirai ake nufi, gaskiya ne. Nan inda yace munafikai sunan su fasikai, shi ma gaskiya ne. Sai mu ce to ashe fasikancin ne ba irin yadda muke tsammanin sa a lugar larabci ba. Kun fahimci wannan abu? Idan ka gane ka'idar cewa abu zaka bashi kadasa mai karfi babu kuskure cikin sa, to zaka rika ba mutum uzuri koda wajen mu'amalarka da mutane. Zan tuna wata magana ta Malam Mahmud Shakir cikin karanta tafsirin Tabari da nake, yana bayyana cewa tafsirin Tabari, ina jin taba ko ne kisar tafsirin Tabari daga farkonsa har ƙarshe, wani malami daga cikin malaman nahwu yake cewa laysa fi tafsirin Tabari khata'un nahwiyyun wahid, babban malamin nahwu ne ya faɗi wannan, a tafsirin Tabari babu kuskuren nahwu ko guda ɗaya. To shine Malam Mahmud Shakir kanin Malam Ahmad Muhammad Shakir, yana cikin a zamanin sa shine kamar albanin wancan zamani, in ana zancen hadisai ya inganta ya ce abu kaza ingantacce ne, in ya bada hukunci galibi ba a tsallakewa. Baban sa shine babban alƙalin daular abin nan daular Uthmaniya a Misra, yawa, to shine Ahmad Muhammad Shakir. To kanin sa kuma Mahmud Muhammad Shakir, shi kuma malamin lugha ne, ya rubuta littafinsa da ake cewa Al-Mutanabbi, tarihin mutanabbi da waƙoƙinsa da sauransu. To shi ne ya ce haƙiƙin wannan littafi na tafsirin Tabari, da a cikin wannan bayani nasa da ya zo sai yake cewa shi wannan in ya karanta wata kalma, Tabari zai kawo wata kalma ta larabci, sai ya ce ya bincika duk ma'ajim na larabci bai samu wannan kalmar ba, kalma ce ta larabci. Ya bincika littafin an ce ma'ajim ana nufin dictionary na larabci, yace ya bincika kakab bai samu ba, amma ya fahimci ma'anarta daga siyakin da ake nufi. Sai ya ce to shine sai ya sauko kasa sai rubutun, sai ya ce ya ahlal ma'ajimi أضيفوا هذه اللفظة أو أضيفوا هذه اللفظة إلى معاجمكم يا كوما أبو تاديك سنريكو قال وأن كلمة أتكين ديك سنريكو أما بعدين متى كسكولي بتي saboda me saboda girmama tabari da ƙarfin fahimta sa a larabci to wannan shine in ka fahimci irin wannan kaida idan dan adam za a yi masa wannan ya za a yi kamo a qur'ani sai ka fahimci wani abu ka ce kai nan wurin akwai tufka da walwala kun ga abin da ke nufi wannan kaida ce don akan haka malamai suka gina wannan ba a kuskurantar da wani abu na qur'ani don haka in ka ji a wani wuri Allah ya ce kaza a wani wurin kuma ya faɗi wani abu kamar sabanin haka a fahimtar ka to ka kasa abun biyu ka ce can kaza ake nufi nan kuma kaza ake nufi sai ka zauna lafiya da fatan mun gane to wannan shine asalin da yasa malamai suka yi wannan kashe kashe a babin tauhidi har ya zama da irin wannan tsari din to mu je sai ce wa qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu yau mun gama da wannan ko akwai wata ayar kuma da ita ma take ishara zuwa ga fasikanci wanda ba na kafirci ake nufi ba Allah madauki yana cewa wala yubaru katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum cewa kada a cutar da marubuci a ayar dainu ne ko ayar a rubuta bashi in za a yi bashi ya ayu allazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu to wannan aya a cikin ta sai ce kada a cutar da katibun wala shahidun ko mai shaida kada a cutar da su wa in taf'alu in kun aikata haka fa innahu fusuqun bikum to fasikanci ne dangane da ku ma'ana kun yi fasikanci kaga wannan in ka dauki fasikanci kamar irin wancan innal munafiqina humul fasiqun ko fa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar can an ce yan wuta ne wadanda kafirai ake nufi nan kuma shi ma kace wanda suka saba suka cutar da shaida ko mai rubutu shi ma sun yi fasikanci ma'ana sun fita daga musulunci kaga an yi babban laifi yawwa to wannan ana nufin fasikanci ne karami wanda ba ya fidda mutum daga musulunci amma kuma a babban laifi ne to sai ce wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim shine karshen wannan aya to muje mun karanta tambaya ta gaba ko to sai ce ma misalu kullin minan nifaqil akbar wal asghar sai ce misalun nifaqil akbar misalin munafinci babba ma qaddamna dhikrahu fil ayati min sadri al-baqarati abinda ya gabata muka ambace shi a ayoyi da suka gabata na farkon suratul baqara kuma suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala a farkon ta ya fara da bayan ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi sai kawo siffofi na mu'minai sai biyo su da siffofi kuma na kafirai yawa sai kuma ya biyo da siffofi na munafikai yawa to a cikin wannan shine ya kawo al munafiqan ai an fadi wasu daga cikin wannan qauluhu ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafiqai ko dake wannan a cikin suratul nisa'i ne amma ka koma suratu al-baqara da ya ishara zuwa gare ta yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin haka wannan shine nassin ta'rifin munafiqi dama kun fahimci zancen wannan in ka zo kana neman ma me ake nufi da munafiki ka karanta wannan ayar ka samu ma'anarsa wa minan nasi man yaqulu qawlan bi lisanihi amanna billahi wa bil yawmil akhir da baki ya faɗi cewa yayin imani da Allah da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin wace ba da wannan labari Allah ne da ya san abin da ke cikin zuciyar mutum yawa kaga ashe sun faɗi da bakinsu sun yi imani alhali a zuciyarsu ba mu'mina bane wannan ayar malamai suna amfani da ita har yanzu mai da martani akan firkan nan da ake cewa al-karramiyya na taba ambata mana su anan ko mabiya Muhammad ibn Karram as-Sijistani wanda suke cewa imani shine qaulul lisani faqat mutum in yace la ilaha illallah da bakinsa ko a zuciya bai yadda ba to wai mu'mini ne to kaga agunsu munafikai mu'minai ne Allah ko ya faɗi cewa wanda duk ya faɗa da baki bai imani a zuci ba to bai imani ba kuma hum bin mu'min kaga ba dama ka zama mu'mini sai muje sai ke cewa wannan kuma innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa suratu an-nisa'i kenan lalle munafiqai suna yaudarar Allah ma'ana suna yin kokarin su nuna su suna yaudarar Allah domin munafiki aikin da yake aikata ai yaudara ce yaudara kuma ba mummunar yaudara da yayin irin ya zaci cewa ya yaudara Allah a zuciyarsa bai yadda da Allah ba kuma ya san Allah ne Allah ya san abin da ke cikin zukata ko amma duk da haka yake da'awar sabanin abin da ke cikin zuciyarsa tare da cewa ya san Allah ya san zuciyarsa cewa babu imanin nan kaga wannan kamar yana yaudarar Allah ne yana tsammanin Allah baya ganin abin da ke cikin zuciyarsa sai ce wa huwa khadi'uhum Allah kuwa shi ma yana mayar musu sakamakon yaudarar su wannan kamar da muka sani a kaidar babul asma'i wa sifat ana ba a itlaqin irin waɗannan sifofi da Allah mun karanta wannan a baya daga cikin sifofin Allah akwai waɗanda ba a itlaqin su mai ma'anar itlaqi ka fade su kai shiru ka ce daga cikin sunayen Allah akwai al-mukhadi'u wannan ba daidai bane ko ka ce daga cikin sunayen Allah akwai al-mustahzi'u Allahu yastahzi'u bihim haka haka ya fada to amma ba a itlaqi a ce Allah yana izgili ga wani ko yana yaudarar wani a matsayin siffa sai dai a ce daga cikin siffofin Allah shine yana mai da raddin wanda ya masa izgili da izgili mun fahimci wannan amma ba siffa ce lazima ba yawa siffa ce fi'iliya wasifatul fi'iliya mai dabitun su a gun malaman aqida as-sifatul fi'iliya shine siffofin da suke da alaka da mashi'a insha Allahu fa'alaha wa insha'a lam yaf'alha yawa laysat sifatin lazimatan bizati Allah tabaaraka wa ta'ala ba sifofi ne da da'iman suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala yadda za a yi siffanta su kamar ilimi kaga ilimi ko yaushe Allah na da ilimi kamar ji da gani a kowane lokaci Allah na da ji da gani amma irin waɗannan sifofi ana kiran su as-sifat al-fi'iliya ko kuma as-sifat al-ikhtiyariya haka ake kiran su al-ikhtiyariya ma'ana ikhtaru Allah tabaaraka wa ta'ala an yaf'alaha wa ikhtaru Allah yaf'alaha to mu je to har yace ila qawlihi har zuwa inda yake cewa إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار للي منافقي سنتكين واتو متاكي كو مغنغري أهو سيمي كو كينكو يوه أنتي متاكي تاكا وضا أهوكو درج كينف ونأكي بيانين درجة مغنغري كمشين الدرك وجنغنغرا وإن ذا إكسا لمن أكسي درك أنا نفين ينكسا درج كمشين ينسما يوه تسو منافقي سنتم مغنغرا مفي كسا minan nari auta jahannama har sai an sa su sannan a zo a sa kafirai a kansu Allah ya tsare mu domin wannan hakika sun cancanta duk munafiki ya cancanci irin wannan abu mutumin da zai bayyana a zuciyarsa ai a bayyane tsakaninsa da mutane yana mu'amala da su a matsayinsu yadda da shi sai kuma ya je wani wurin ya zama ba haka yake ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana dama mafi sharrin mutane shine wa ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه متومن da zai je wadannan da wata fuskar sai kuma ya je wadannan da wata fuska in yana tare da wannan to nasu ne ah ai dama kaza da kaza mu kun san kaza ba mu ai kullun dama muna tare in kuma ya juya baya sai ya je gun wadanda ya tafi gun su shi ma su ne mutanen kirki sai ya zagi wadannan dan adam babu dan adam da yake sha'awar irin wannan mutum ko duk mutumin da zaka yi mu'amala da shi ba zai maka ikhlasin soyayya ba kai ma zaka ji baka so to ya za a yi wa Allah shi kuma shi ta karka damu yadda Allah zai tsananta tsananin doka akan maganar shirka duk wanda zai juya wa Allah baya ya koma ya so wani Allah yadda yake san Allah to ai irin wannan abu ya wanda Allah wanda ya masa ni'ima ya masa baiwa ya halicce shi sai ya juya maimakon ya gode masa sai ya juya gun wanda bai halicce shi ba bai masa ni'ima ba ya je yana gode masa alhali ya san kuma Allah yana ganin sa munafinci ba karamin abu ne shi yasa kun ga ko a tsari na gudanar da rayuwa ko a siyasar duniya abin da ake cewa treason me hukuncin sa duk wanda aka kama shi da shi za ka kisan kai ne yawa mutum ne an san shi yana dan kasa kaza ne to amma yana aiki wa wata kasar daban ana kama shi da wannan me hukunci sai a je a kashe shi daka shi yasa malami tunan da ku arika malami suke cewa arika hangen hukuncin ridda da musulunci yasa akan mutumin da ya ridda yayi musulunta sai kuma yace ya fasa zaka yanzu kasashen yamma suna ta damun musulunci me yasa musulunci za a rika yin hukuncin ridda ai ya kamata a ce akwai freedom of thought mutum yayi musulunci in ya ga dama kuma yace ya fasa to sai a bar shi to kaga in zaka ba wa musulunci hukunci na shi ma kasashe daula ce tsari ne na musamman to wanda ya shiga cikin sa kuma ya koma yake masa makirci haka hukuncin sa me treason ne shi ma za ka ridda hukuncin sa da treason bai kamata a dauke shi wani wato kare haƙƙin dan adam bane Allah madauke sauki sai ce ila qawlihi innal munafiqina fid darki al-asfali min an-nar al-ayat sai ce qawli wa qawlihi ta'ala idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun nan wannan ayar Allah madauki ya bayyana mana ita a farkon suratul munafiqun inda munafikai saboda girman hukuncin su har sun cancanci ayi sura su gutum akan su bayan ayoyi masu yawa da aka yi magana akan su a suratul tauba adadi mai yawa wa minhum Allah ya tajiro mana yana fadin sifofin su sannan kuma aka ware siffa a sura ta musamman akan su idza ja'aka almunafiquna in munafikai sun zo maka ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu za sun ce ko suna cewa al'ada su ita ce za su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida malami sun ce da shahada anan da ilimi anan dukkan su bi ma'ana alqasam dukkan su ma'anar su rantsuwa ne qasam ba alqism ba alqasamu rantsuwa kenan yawa nan ana nufin rantsuwa shi yasa hamzar inna ta zama maksura duk inda aka yi rantsuwa kuma za a zo da inna to dole ne inna ta zama mai kasara ba za ta zama mai fataha ba amma idan ilimi ba ma'anarsa rantsuwa ba misali alimtu na san to sai a ce anna kaza ba za ka ce inna ba sai idan rantsuwa kake nufi mun fahimci abin a ka'idar larabci duk inda rantsuwa take to inna ta taukidi kasara ake mata ba a yi mata fataha to shi yasa malamai suka ce a wannan wurin duk ilmun wallahu ya'lamu shi ma rantsuwa ne Allah yake yi Allah ya rantse ya tabbatar cewa innaka la rasuluhu mu koma mu karanta ayat sai ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida mun rantse kaga hadda rantsuwa sun rantse cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wallahu ya'lamu Allah ya sani sai ce me innaka la rasuluhu Allah ya rantse cewa lalle kai manzansa ne sai kuma yace wallahu yashhadu Allah kuma dai ya rantse har yanzu innal munafiqina kaga bai ce annaba sai ce innal munafiqina lakadibun duba ku gani abinda zai sa Allah ya rantsuwa ya rantse na farko rantsuwar farko ta su ce su munafikai rantsuwa ta biyu Allah ne na tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna matsayin annabi agun manzon agun Allah subhanahu wataala cewa manzancin sa ba na wasa bane sai da aka yi rantsuwa dama gashi nan a wurare wa innaka laminal mursalin shi ma wannan kaga rantsuwa ce shi yasa ita ma ta zo da wannan siga din yawa to kuma sai yace wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ya gama da wannan sai kuma yace wallahu yashhadu Allah kuma ya shaida ma'ana yana rantsuwa har yanzu innal munafiqina cewa munafikai lakadhibuna maqaryata ne kaga ashe munafikai hatsarin su ba karami bane har Allah rantsuwa yi akan ƙaryar su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga munafinci me alakar wannan magana da darasin da muke ana zantan munafinci babba da munafinci karami ko yawa to kaga yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum har inda yake cewa innal munafiqina fid darki al-asfali min an-nar bayan kuwa kafirai ma a saman suke wannan ya nuna ɗan wuta ne saboda kafirci ma wanda ba za su fita daga wuta bane ashe kafirai ne nan munafinci ana nufin an-nifaq al-akbar babba wanda yake nufin kafirci mai fidda mutum daga addinin musulunci sannan kuma har yanzu wannan ayar ta ƙarshe da ya kawo idza ja'aka al-munafiquna shi ma da ya kawo yana nuna me munafinci ne wanda iri mai tabbatar da mutum a wuta ba za a fita ba kuma mai fidda mutum daga addinin musulunci mun gane wannan yawa sai ce wa ghayr zalika min al-ayat da dai ayoyi da dawa akan haka galibin ayoyi da suke magana akan munafikai a Qur'ani suna magana akan munafinci dai wannan babba wanda ke fidda mutum daga addinin musulunci to amma misalin munafinci karami wanda baya fidda mutum daga musulunci amma kuma munafinci sunansa tunda annabi ya kira shi munafinci gashi daga hadisai ne yace wa misalun nifaq alladhi duna zalika misalin munafincin da bai kai haka ba ma'ana bai kai kafirci ba ma zakarahu annabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi bi qawlihi da fadin sa yake cewa ayatul munafiqi thalathun ayoyin munafiqi uku ne idza haddatha kadhaba idan ya bada labari yayi ƙarya kazaba ba kazzaba ba mun san bambanci ko tsakanin kazaba da kazzaba haka nan tsakanin hadatha da haddatha ko haka tsakanin sadaqa da saddaqa ko wanne da ma'anarsa a hadatha abu ya faru ya auku hadatha shi daga hudufi ne in an ce hadatha shi kuma ya bada labari takallama yawwa sannan in aka ce kazaba yayi ƙarya ya faɗi maganar da take ƙarya ce shine ma'anar kazaba kazzaba kuma ya ƙaryata an gaya masa magana ya ce ƙarya ce shine ma'anar kazzaba kazzaba ashabul hijr al mursalin ko ashabul hijr kazzabu al mursalina sun ƙaryata manzanni wannan ita ce a wurare da yawa haka nan sadaqa yayi gaskiya ma'ana takallama bi kalamin huwa sidqun ya faɗi maganar da take gaskiya ce shine sadaqa in ko aka ce sadaqa to ya gaskata wani ma'ana wani ne yayi magana kai kace gaskiya ce to wannan ku gane su sosai a larabci to idza haddatha kazaba in yayi magana zai bada labari sai ya ƙarya to wannan alama ce ta cewa munafiki ne shi wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba yace na alƙawari zan ma kaza kila a can zuciyarsa ma dama ba shi da niyyar yi sai kuma ya saba wa idza tumina in aka amince masa aka bashi amana khana sai ya ci amanan nan ya yaudara mun ji alamomi guda uku to anan in ka dauki munafinci kace ma'anarsa shine boye kafirci da bayyana musulunci kaga anan sai a ce kenan wanda yayi wannan ayyukan guda uku ko ɗaya daga cikin su ya zama me ya zama kafiri yawwa ashe ba kafirci ake nufi sai a ce wannan aiki ne da ijma'in malamai ya tabbatar da ayyuka ne haramun ko wanne ɗaya daga ciki ƙarya haramun ce ko sannan saba alƙawari shi ma haramun ne cin amana haramun ne to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su munafinci sai mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su munafinci eh da gaske ne in kai su alama ce ta munafiki amma kuma ba munafinci ne irin wanda Allah ke nufi na masu boye kafirci a zuciya su bayyana imani ba domin ko masu wannan aikin muminai ne a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya kira su muminai ko masu yin ƙarya ya ayyuhal ladina amanu karku kaza masu abinnan sadar da abinnan masu saba alƙawari karku saba alƙawari duk waɗannan nasoshi akwai nasoshi da suka tabbatar da imani ga masu wannan laifi ashe kenan munafincin ana nufin wannan iri ne sai mu ce munafinci ne ƙarami ba munafinci ne babba da ke fidda mutum daga addinin musulunci ba amma maganar annabi gaskiya ce ba za a ce abin ba munafinci ba kun gane abin yawa to sai kuma yace wa hadith da kuma hadithin arba'un man kunna fihi kana munafiqa kaga wannan yafi wancan ma bayyana ƙuruƙu cewa abubuwa hudu duk wanda aka samu ko ɗabi'u guda hudu duk wanda aka same su tare da shi yana aikata su kana munafiqan hadda akwai riwayar kana munafiqan khalisan wato zunjurutun munafiqi kaga dole wannan ka dauki cewa ya za a kira mutumin da ya laifi kaba'ira daga cikin kaba'irar zunubai a kira shi zunjurutun munafiqi in mun san munafiqi kuma ma'anarsa shine mai kafirci a zuci mai musulunci a baki mun fahimci wannan ashe kenan sai mu ce nau'in abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi daban karamin munafinci yake nufi munafinci ne a kalmar munafinci ba za mu ce ba munafinci ba don in ka ce ba munafinci ba to ka saba wa annabi ka ƙaryata annabi kamar annabi bai san abin da yake faɗi ba mun gane wannan sai mu ce munafinci ne kamar da annabi ya faɗa amma munafinci ne wanda ko da mutum ya aikata shi to baya fita daga addinin musulunci Allah ya sa an fahimci abu to wannan shine dai a dunkule abin da ko abubuwan da malamin ya kawo mana a nan dole kuma saboda lokaci sai mu tsaya a nan babin da zai zo mana na gaba ko tambaya ta gaba sabon babi ne kuma na mas'aloli da suke da alaka da babin aqida saboda munaqadar su ga babin aqida munaqada saboda sun warware aqidar musulmi magana akan sihiri zamu magana akan sihiri kamar yadda zai kawo mana mai hukuncin sihiri sihiri yana da tasiri ko ba shi da tasiri duk waɗannan abubuwan su ne abin da za su zo mana a gaban mai kuma hukuncin da haddin wanda ya yi sihiri mai hukuncin nushira shine warware a sihiri shi kuma ya ake yin sa. Waɗannan abubuwan zamu zo mu shiga cikin mas'aloli da suke da alaka da al'amuran da yake damun mutane a zamanin yanzu na maganar sihiri da ruqa da makamantan waɗannan al'amura insha Allah. Allah ya samu dace. Na malamin kisha ko yake bari mu gama mu tsaye da abin din sai mu amsa tambayar ka insha Allah. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai. Allah ya nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya. Mu tsaya kuma akan ta har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Allah ya nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya mu gane ta mu guje ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi, ilimi mai amfani, ya kuma tsare mu daga dukkan sharri ko wani iri. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Allah ya taimaki shugabannin mu akan aikin alheri. Allah ya saka musu da alheri bisa abin da suke aikatawa. Allah ya karbi hannayensu ya dora akan aikin adalci. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada zukatan mu akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.